Perfect.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci 16:21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman, wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikinsa za a ji cewa a Najeriya Sufeto Janar na 'yan sandar ƙasar ya tabbatar da cewa 'yan dabar da suka yi wa wasu matafiya kisan gilla a jihar Filato za su fuskanci hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo. A jamhuriyar Nijar kuma matasan ƙasashen yammacin Afirka masu amfani da kuɗi bai da imowa ne ke gudanar da wani babban taro a birnin Agadez domin neman hanyoyin magance ire-iren matsalolin da ke ciwa matasan tuwo a ƙwarya. Idan kuma muka sake komawa a Najeriya za a ji cewa sarkin mutum biyu da ke jihar Taraba mai martaba Sani Suleiman ya gana da dokacin Ardo-Ardon da ke a ƙarshen masarautarsa domin kawo ƙarshen matsalar garkuwa da mutane da ke ci gaba da yin kamari a yankinsa. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma shirin jaridun Nijar. To amma a fara da sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana mai matukar kare shawarar da ya yanke ta janye sojojin Amurka daga Afghanistan. A jawabinsa ga jama'a a karon farko tun bayan da Taliban ta kwace lahirin kasar ta kudancin Asia. A wani jawabi da aka yada ga kasa ta gidan talabijin jiya Litinin daga fadar White House, Biden ya ce dama abin da ya kai Amurka Afghanistan ba gina kasar bane. Sannan ya ce barazanar ta'addanci ma, wadda ita ce musabbabin kai sojojin Amurka kasar, yanzu ta yadu zuwa wasu kasashen baya ga Afghanistan. Ya yarda cewa nasarar da Taliban ta yi a fadin kasar ta Afghanistan ta wanzu a tabakinsa cikin saurin da ya zarce yadda aka zata. To amma Biden ya ce ba daidai bane a sa sojojin Amurka su shiga wani yakin kuma bayan su kansu sojojin Afghanistan ba su da niyyar yin yaki. A halin da ake ciki kuma, 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da masu fashin baki sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu kan jawabin na shugaba Joe Biden game da Afghanistan, kamar yadda muryar Amurka ta kalato. Senator Lindsey Graham na jam'iyyar Republican ya ce shugaba Biden ya zaɓi tafarki mai cike da hadari da zubar da mutunci a Afghanistan, kuma bai kamata ya ga laifin kowa kan wannan rudamun ba illa kansa. Ita ko Sanata Jin Shabin ta jam'iyyar Democrat cewa ta yi akwai fannoni da dama da 'yan majalisar dokokin tarayya ke da bambancin ra'ayi, to amma dukkanmu mun amince cewa dole ne Amurka ta gaggauta kwaso farar hulan da ke fuskantar hadari a Afghanistan. Shugaban kasa ma ya jaddada hakan yau. Amma Kati Zimmerman ta cibiyar nazarin harkokin rayuwa ta Amurka ko American Enterprise Institute ta ce ikirarin Biden na cewa manufofin harkokin wajensa sun gine ne kan niyyar kare haƙƙin ɗan adam ko loko ne ganin yadda Taliban ke saki gina daular ta. To sai dai shi kuma Anthony Quadsman na cibiyar koyon dabarun tafi da al'amuran ƙasa da ƙasa ta CSIS ya ce koda wani irin dadewa muka yi a can, ba za mu iya cimma burin kafa ingantacciyar gwamnati da demokradiyya ba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce duniya na sa ido kan Afghanistan a cikin waɗannan ranaku na canjin al'amura, yayin da ya yi kira ga ƙungiyar Taliban da ta yi matuƙar taka tsantsan don kare rayuka da kumbarin kayayyakin jinƙai su kai ga mabuƙata. Ba za mu iya watsi da 'yan Afghanistan ba, a cewar Guterres da taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya kwana guda bayan faduwar gwamnatin Ashraf Ghani sanadiyar kwace mulkin da Taliban ta yi, wanda ya jefa ƙasar cikin rudani. Mutane wajen miliyan 18, wato rabin yawan mutanen Afghanistan, na buƙatar taimakon jinƙai tun ma gabanin taɓarɓarewar al'amuran. Ana daɗa fargabar fuskantar ƙazancewar matsalolin jinƙai. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta daidaita yanayin zamanta a Afghanistan ya dace da yanayin tsaro, a cewar Guterres a alƙawarin da ya yi. Ya ƙara da cewa, amma fiye da komi za mu ci gaba da kasancewa a Afghanistan, mu riƙa taimaka ma mutanen ƙasar a lokacin buƙata. Sojojin ƙungiyar haɗin kan Afirka sun bindige wasu fararen hula 7 har lahira a Somalia bayan wata ƙofar rago da mayakan Al-Shabab suka yi musu a makon jiya. abinda wani gwamna a kasar ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka kenan. Gwamnan yankin Lower Shabelle Abdulkadir Muhammad Nur ya ce ya tabbatar bayan wata ganawa da mazauna wurin cewa biyar daga cikin waɗanda aka kashe din manoma ne. Ya ce sojojin na tabbatar da zaman lafiya sun kuma kashe wasu fararen hula biyu waɗanda motar su ta lalace a gefen hanya. Harbe-harben sun auku ne daura da ƙauyen Gulwin mai tazarar kilomita 100 kudu da birnin Mogadishu ranar 10 ga watan nan na Agusta. A ƙarshe jami'an kwastam da kare kan iyakar Amurka sun ce zuwa yanzu sun kwato kayayyakin da aka yi fasakobrin su sama da 121 dauke da katunan shaidar yin rigakafin corona a Najabu wajen 3,000 a wannan shekarar kawai ma. A wata takardar bayani hukumar ta ce jami'anta sun bankado kayayyakin ne a tashar jirgin ruwa ta Memphis jihar Tennessee kuma dukkanin su daga kasar China suka fito kuma an yi niyyar kai su ne jihohi daban-daban na Amurka. Akasari takardun bayyana abubuwan da ke cikin kayan kan nuna cewa katunan aikawa da sakon gaisuwa ne ko kuma wasu takardu haka.
Kuma da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda Sufeto Janar na 'yan sandar kasar ya tabbatar da cewa 'yan dabar da suka yi wa wasu matafiya kisan gilla a jihar Filato za su fuskanci hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo, kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Hassan Maina kenan daga Abuja.
Tuni ma har Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya aiki da mataimakinsa wato DIG Lemu wanda shi ke kula da jihohin tsakiyar Najeriya domin kara karfafa tsaro a jihar ta Filato biyo bayan kisan gillar da wasu 'yan daba suka yi wa wasu matafiya da suka dawo daga ziyarar addu'a a zawiyar Sheikh Tahir Usman Bauchi a birnin Bauchi. DIG Sanusi Lemu wanda tuni ya isa birnin Jos da gungun wasu zaratan 'yan sanda na musamman da 'yan sandan kwantar da tarzoma da kuma 'yan sanda masu yaƙi da 'yan ta'adda kana da wasu ƙwararru a sha'anin bincike. Wata sanarwa da kakakin 'yan sandan Najeriya CP Frank Mba ya aiko mana ta ce shugaban 'yan sandan Najeriya ya kuma tabbatar wa dangin matafiyan da aka yi wa wannan kisan gilla cewa ba shakka za a gudanar da binciken kwakwaf, tuni kuma har an ma kama mutane 20 da ake zargi da tafka wannan aika-aika kuma za a gurfanar da su a gaban kotu domin su girbi abinda suka shuka. Daga nan IGP Alkali Baba ya yi Allah wadai da irin wannan kashe-kashe na ba gaira ba dalili, tuni dai masu sharhi da ƙwararru irin su Khalil Muhammad Bello ke yabawa mahukuntan 'yan sandan
domin ya nuna yadda shugaban 'yan sandan tarayyar Najeriya ya nuna damuwarsa a game da abin da ya faru na Asha. Kiyawa wannan abin a yaba ne kuma mu kungiyar mu ta kullun Allah mun yaba masa matukar yabo. Dan haka a kullun muna Allah wadai da dukkan wani dalili da zai sa haka kawai a tsare wani bawan Allah ko al'umma dan jinsi ko dan addinin su a kashe su, babu dalilin wannan. Idan ka dauki misali abin nan da ya faru a jihar Filato, sai kaga an kashe mutanen da wasun su ba ko kafa su bata taba taka jihar Filato ba balle a ce sun aikata wani laifi.
Duk kuma lokacin da ake fuskantar irin wannan ja'iba a cewar Major Bashir Garma mai ritaya, akwai ƙarin matakai da ya kamata 'yan sandan su dauka bayan kwantar da ita ainihin tarzomar.
Idan irin wannan abu ya faru, 'yan sanda wato jami'an tsaro a yi kokari maza-maza a je wajen gari inda ake yake an san hanyoyi ne, hanya ne wanda yake za a shigo irin wa'annan wuraren a tsaye da mutane a gaya musu ga irin abubuwan da ke faruwa.
To ko yanzu menene matakin karshe na kawo karshen irin wannan aika-aika a gaba daya? Dr. Yahuza Ahmad Geso masanin tsaro ne.
Wato Najeriya ƙasa ce mai fadin taswira kuma mai sifa ta taswira, amma a zukatan 'yan Najeriya babu Najeriya, kuma a zukatan shugabannin Najeriya babu Najeriya. Da yawa-yawan 'yan ƙasar Najeriya sun yadda cewa suna zaune a taswira ta geografiya wacce ake kira da suna Najeriya, amma a aikace ba a yadda da cewa haka Najeriya take ba, sakamakon ɗabi'u da halaye da kuma ayyuka wanda shugaban ni suke aikatawa da kuma wato yanda ake gudanar da al'amuran tsaro da kuma ɗaukar matakai. Kar ka manta a ƙasar nan aka kashe general a wannan yanki inda aka aikata wannan laifi, kuma daga aka kama waɗanda suka aikata laifin, amma gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ta kasa ɗaukar matakin koyar da darasi ga na baya wanda har yanzu shiru muke ji kamar an ci shirwa. Kuma ire-iren waɗannan abubuwan sun faru a wannan yanki musamman na jihar Filato da kuma wasu gurare daban-daban na faɗin ƙasar nan, turu ake ji wai shirwa ta cinye ɗan sau.
A baya dai mutane da dama ne da ji ba su gani ba suka rasa rayukansu a hannun ƴan daba a jihar Filato wadanda hanya ta biyo da su domin ko tsohon baban Hafsa a rundunar sojan Najeriya Major General Muhammad Alkali shi ma irin wannan yanayi ya sararsa yanzu dai abin jira a gani shine a ga irin hukunci da za a yi wa wadanda suka tafka wannan aika-aika Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda matasan kasashen yammacin Afirka masu amfani da kuɗi bai da imowa ke gudanar da wani babban taro a Benin Agadez wanda ke mai da hankali kan irin kalubalen da matasan ke fuskanta. Wannan taron dai ya tattara matasa kimanin 500. Majalisar matasan Nijar ita ce ta shirya wannan taron kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari daga Damagaram.
Abu Sale shi ne mataimakin kwamishina janar na kungiyar matasan na Nijar.
Manuhar shi da harko dai muna son matasa su ga wani irin goyon baya ne ya kamata su kawo wajen ci gaban al'umma. Sannan kun san a yau haraka ta matasa akwai irin abubuwa da ya kamata a koya ma matasa don ganin cewar irin wasu haraka na cututtuka da sauransu. Saboda matasa su ne mu ce ginshikin tahiya in babu su duk yakin matashi duk abin da za a yi wanda ya sahi matasa to a dama da
kimanin matasa 500 ne mambobin kungiyar ta Iyomowa suka halarci garin na Agadez har ma da kasar Najeriya. Malam Aminu Muhammad ya zo daga kasar Najeriya.
Ana koyar da matasa yanda za su jagoranci ƴan uwansu su kuma girmama iyayensu da dokokin ƙasa kuma su zama masu da'a a kowanne hali kuma su zama mutanen kirki kada su yi shaye-shaye a duk inda suka samu kansu saboda shaye-shaye yana lalata rayuwar matasa a duniya.
To ko ta wace hanya ne matasan za su gani a ƙasa har ma a dama da su a cikin tafiyar da ƙasa?
In matasa suka gamu guda suka gama ƙarfi kenan dukkan wannan sai shi in za su yi wani abu to wannan matasan na wannan kungiya ta Iyomowa za a gama da su a sa su cikin wannan tahiya kenan su bada nasu ra'ayi nasu digo ko gani ga su kan irin abubuwan da ake so a yi don ganin cewa an yi amfani da irin matsalolin da matasa ke yi kuma kenan tunda an yi da su za a iya samu hanyar da za a samu saukin wannan matsalar.
Burin matasan dai shine su canza yawo don samar da bakin zaren kalubalen da suke cin karo da su musamman ma waɗanda ke farfajiyar kungiyar ta Iyomowa da ma ƙasar ta Najeriya. Malam Aminu ya ce abinda ya burge shi bai wuce soyayyar juna da ya lura da ita ba, hakan ne kuma zai kai su ga cimma burin da suka sa gaba.
Gaba ɗaya mun zo ba ma nuna cewa mu ba mu zo daga ƙasa ɗaya ba, yanzu ni kaɗai ne Ingilishi a cikin wannan taron duka sauran Faransai ne, amma kowa yana ɗauka ta hannu bibi kowa so yake zo mu yi mu'amala. Saboda haka akwai haɗin gwiwa da muke yi daman domin yaƙi da harkar nan ta cutar corona da ta zo ta baibaye duniya. Sannan kuma matsalar sace-sace da ake yi da kuma wannan mugwayen ta'annaci na a kama mutane a ce sai an bada kuɗin fansa, to lallai muna ƙoƙarin wayar da kan matasan Najeriya da Nijar domin ganin cewa ba su sa kansu a ciki ba.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda sarkin mutum biyu da ke jihar Taraba mai martaba Sani Suleiman ya gana da dokacin ardo-ardon da ke ƙarshen masarautarsa da zumar kawo ƙarshen al'amarin garkuwa da mutane da ke ci gaba da yin kamari a yankinsa. A ƙarshen wannan taron dai sarkin mutum biyu ya bayyana cewa a nan gaba duk garkuwar da aka samu to alhaki ya rataya a wuyan ardon da ke yankin da aka yi garkuwar, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar Taraba.
Biyo bayan kalaman da mai martaba sarkin muri yayi Alhaji Abbas Tafida akan Fulani mazauna jihar Taraban, alamu dai ya nuna wasu Fulanin ba su yi na'am da abinda mai martaban ya faɗa ba, sun sake fatali da taron neman ahuwa da kungiyar Fulani suka je suka yi a fadar mai martaban. Hakan ta sanya sarkin mutum biyu mai shari'a Alhaji Sani Suleiman yayi ganawa ta musamman domin shaidawa sarakunan Fulani na yankin nasa akan cewar daga yanzu duk lokacin da aka samu shaidar cewa an yi garkuwa da mutane a yankin nasa ya dora nauyin wannan hakkin garkuwar akan ardo da ke zama a wannan yankin. Hakan ya biyo bayan yunkurin garkuwa da aka yi da wani mai suna Iremia Musa da ke yankin Jauromanu a karamar hukumar Gasol. Nan take Allah ko ya bashi nasara ya kashe jagoran cikin Fulani da suka je garkuwa da shin, inda da safe aka samu cewar wannan yaro dai mahaifinsa shike kula da tarayyan Iremia Musa. Hakan ta sanya sarkin mutum biyu mai shari'a Alhaji Sani Suleiman ya shaidawa ardo na wannan yankin akan cewar ba zai lamunci haka ba.
Duk wani kidnapping ko fashi da aka saka yi a gona ko a daji ko a gida ko a gari ko za ka ma ba ku so ku dawo da raunan ku kuma a nan wanda za su yi duk arin da ya ga ba zai iya ba ya fada daga nan yanzu ya bari wanda zai iya ya nemi a bashi amma ƴaƴan ku ne suke wannan abu kullum na shekara ya kai uku ko hudu ko biyar ma ina bin ku akan wannan magana ƴaƴan ku ne suke duk wanda aka dauka in a gari in a daji in a gona a tare a kashe a gona har kasuwa ake zuwa na kidnapping ana fashi da rana a kasuwa dauki mutum har dawa kuna wurin kuma fulani yaran ku ƴaƴan ku ne sannan kuna gani ba ku san ba za ku ce wani ne ba me yasa kukan da kuke dajin nan ba sa daukan ku ne ba ga dukiya zahiri a auren ku ba
kammala wannan taron ke da wuya na koyi yunkurin tattaunawa da ardo na wannan yankin wanda suka samu halartar wannan taron yayin da kowa ya ambaci sunan sa da bakin sa
sunana Ardo Musa Ahmadu ina yankin Totare kasan mutum biyu mu kanmu shugabannin fulani wannan abu muna jin zafin sa sosai ba kadan ba domin kamar ni ina Ardo Totare sannan akwai hakimin Totare akwai digaten Totare anan yankin Totare gaba daya bamu da wani matsala ba taba samu dan bafulata ne ko dan kidnapping ko yana tare hanya ko yana satan sanu a ringa bambanta laifi wasu kansu safi wasu sunana wakili Ardo Buba Maji sarkin fulanin mutum a san wani mataki ne tunda an san iyayen shi an san shi wannan shi ma an ce sauran yin suna nan haka sai a kira Ardo in ko kuma wasu wanda suka ba su wannan wajen akan a nemo su zo idan ba su ba ko tashi su bar wajen ta mu zaman lafiya
abun jira dai a gani shi ne ko wannan taron da sarkin mutum biyu yayi da Ardo nasa zai haifar da da mai ido a wannan yankin Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin Muryar Amurka dake birnin Yamai yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma
ƴan ƙasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci
masu rari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
muna cikin birni amma muna nema mu zama mun zama ƴan ƙauye wallahi in an yi ruwan dare mun ringa bin hanya da zamu mu yi gajiya tana damun mu
haka ce an yi ruwan nan ko bacci bana iya yi fa kuma dubi yanda hanyoyin mu suke inda zamu bi ma sai mun raka ba sai mun nada kafa wando kuma wai sunan mun yi zabe mun zabi gwamnati
gidana nan gaba ɗaya ma rabi ma a zai
ya rubutu da ake da zuwa ofisoshi na gwamnati masu madafun iko ƴan majalisu duka an bi
masu rare samfuri kenan na muryoyin al'ummar gayawan karamar hukumar Ungogu a jihar Kano ke kokawa game da barazanar da zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa ke yi wa muhallin su har ma da salwanta rayuka a kusan duk shekara a dakace mu
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke na sasamura ya zamanto da ne mai himma bisa shawagar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran kama talakawa ba wani mai rama ba sa ake zama
madalla masu rare mazauna yanki ko unguwannin gawa da bulbula yankuna ne da ke cike da dimbin al'umma waɗanda galibin su talakawa ne masu ƙaramin ƙarfi ko da yake waɗannan unguwanni na makwabtaka da unguwar Brigade ta ƙaramar hukumar Nasarawa a birnin Kano amma kuma su suna ƙarƙashin gurumin mulkin ƙaramar hukumar Ungogwa ne wadda ta haɗa iyaka da ita ƙaramar hukumar ta Nasarawa sai dai duk da kasancewar su a wani yanki na birnin Kano amma mutanen na gayawa na fuskantar kalubalen muhalli wanda ya hada da ambaliyar ruwa duk shekara da rashin hanya da kuma zaizayar ƙasa tsawon shekaru da suka shuɗe kafin mu je ga korafin al'ummar na gayawa kan halin da muhallin su ke ciki bari mu ji abinda masana a wannan fanni ke faɗi
kasan mu ta yi rauni sosai da gaske saboda ayyuka irin na dan adam misali idan ka dauki wuraren da ake noma ana yawan zuba sanadarai shi kuma bisa al'ada wasu tsirrai da suke cikin ƙasa suna yi mata hudoji wanda yake sa iska take shiga cikin ƙasa cikin sauki kuma sannan ruwa ya iya ratsa ya wuce sosai to kaga in ka hada da irin wannan sauye-sauye da ake samu akan ita kanta duran ƙasar da cikinta da yadda burane ake gina su a yanzu ko ina garuruwa suna fadada wannan ya taru gaba ɗaya shine abubuwan da suke rigewa kasan mu karfi da kuma ingancin ta to zaka ga yanzu yawan bishiyoyin ya ragu da wuraren ma da zaka samu ciyayi shi ma yana ta raguwa kuma lokacin da ruwa ya zo mai karfi zaka ga cikin sauki yana iya wato zaizaye kasar ko kuma inda akwai zaizayar kasa to zai kara mata fadi ya kasance wani lokacin zaka ga an samu irin ramummukan nan marasa kyan gani
Dr. Aliyu Salisu Barau kenan na sashin nazarin muhalli da yanayin kasa a Jami'ar Bayero Kano Watakila waɗannan batutuwa da Dr. Aliyu ya ambata ne suka taka rawa ga yanayin da mazauna yankin Gayawa na yankin karamar hukumar Ungwaggwan jihar Kano ke ciki a halin yanzu.
Muna da hanya zuwa Ungwaggwo hannun jibir amma muna fama da matsalar zaizaya. Ramummuka shine matsalar hanyar nan tamu kuma ga jama'a muna da su wallahi a hanyar nan. Fitar unguwan nan yanzu in zamu fita sai dai mu kana ana turewa kana turewa babu yadda zaka cabi ya oba hanyar rami wallahi karkaka wani lokacin jiya kwaduwa ne da kike a kan kike wallahi kwaduwa ne saboda rishin hanya rishin kan hanya wallahi yanzu a dai jiya a dai zabu uku suka fadi wallahi cikin gidan biredin nan wallahi a dai zabu uku ya tare da mata hawo ta ne mata makaranta wallahi kun wa da gida a ta ilo ne a kafa
wallahi Idris ni mazaunin garin Gayawa ne ya kamata gwamnati ta kalle mu ta duba mu dan Allah dan annabi muna cikin wani matsalancin hali irin da suke faduwa cikin ruwa in an yi ruwan sama yara har sai ka sami yara guda 6 da guda 7 kusan didda muna sun mutu
sai wannan hanya yanayin hanya ta koya yake
ga ta nan barba hanya ce sosai tun daga
ina ta tashi
zuwa daga kabarin Raka Ahmadiyya ita ce har kona hudu ita ce har Gayawa ta tafi hammun jibir har kona Ungwaggwo kuma hanyoyi ne ga su nan manya wannan ga su nan muna cikin birni amma muna nema mu zama mun zama ɗan ƙauye wallahi Abuja in an yi ruwan dare mu ringa bin hanya da zamu bi mu zo gurin da zamu yi sana'a ma ga jijiya tana damun mu ga kuma hanya tana damun
Sunana Aliyu Yahaya. Amin kiya aikin Allah a nan kwatar Gayawa. Sai wanda Allah ya shirya kuma sai an haƙu. To ai mu batun hanya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin mun kasance idan ya zamanto an yi ruwa, ai ba mu da kwanciyar hankali. Daga gidajen mu kaga gidanan baki ruwan nan ga gidana ne. In aka ce an yi ruwan nan ko bacin bana iya yi fa. Kuma dubi yanda hanyoyin mu suke inda zamu bi ma sai mun rakaba sai mun nada kafa wando. Kuma wai sunan mun yi zabe mun zabi gwamnati. A yanzu dai mu muna nan mu mu gane ma inda muke ba a Najeriya muke ko muna bakin boda nan shine ba mu gane
ka ce gidanka shine wancan da kike gani
wancan gidan da kake gani a bakin ruwan nan
me jan
me wannan wancan dan rubutun nan me dan wancan drawing gantin ma kasawa ne mun yi zaben dai ga mu
amma kaman na ga yana kan tudu ai
ai ga wancan kan tudu idan aka maka karuwa da kake gani yana na da kafa wando nake zuwa ta waje kwana nake ina karfan ruwa a zauren gidana kwana nake na dinga le karariya ne ina ne kada ruwan ya ci karbi na ka tangata zani ka ga yanayin wurin da muke bakin gaban nan ba kulawa
zai zaya ce haka ta kai ga yanayin da kike hangiya
ai zai zaya idan zan kai ka nan cikin nan kusa da makota na kaga gidajen da ya lashe ya cinye ruwan nan ya tasa su a gaba muna kuka suna kuka da ruwan ya cinye ai abin ya wuce abin a nuna sai dai illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ya zaka cewa mahukunta
to ina so su duba Allah mu muka zabe su kuma su duba Allah duk abin nan da ake ciki za su tsaya a gaban Allah sunana ala aikin Allah suna nema na ina nan kwatar Gayawa
suna Sa'ad Muhammad abinda nake fata anan dan Allah dan Annabi muna roƙon gwamnati ta duba mu da idan rahama yanzu gani nan anan ga gidana nan gaba ɗaya ma rabi ma azzai
me sababa zuwa
a yanzu ya kasa da rihan halya yanzu nan daga kabar nan yan kajin nan wannan titi da yake ga hinan hammun jibir jama'a ce daga nan hammun jibir garuruka ne bayan ki amma wallahi mun yi kokari mun yi da ta ba abinda mun yi ba gwamnati mun yi ta zo ta duba mu ba ta duba mu ba muna fatan dan Allah dan Annabi a duba mu da rahama a taimaka mana da Allah a taimaka mana
to Allah ya kyauta nan gaba a cikin shirin zamu ji yunkurin gamayyar kungiyoyin ci gaban yankin Gayawa da kewaye game da wannan matsala alakace mu
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da wadan sun ta za su yi sha'awa su yarje ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai
madalla. Masoyare Malam Haruna Musa shine sakataren gamayyar kungiyoyin cigaban yankin Gayawa da Bulbula ya kuma yi wa wannan fili karin bayani akan yunkurin da suke domin isar da matsalar su ga mahukunta.
Ya rubutu da ake da zuwa ofisoshi na gwamnati masu madafun iko ɗan majalisu duka andi Allah dai bai kawo yankewar wannan tsaune ba.
Ina kuka yi rubutu ina kuke miƙawa ne
ofisoshin gwamnati wanda abin ya shafa. Misali mu anan muna bin matakai na farko mukan je karamar hukuma da karamar hukuma daga nan har ofishin gwamna an je akan wannan magana hanya
wai me suke ga muku
cewa ayi hakuri a zo ayi addu'a kuma muna ta yi. Allah dai bai kawo yankewa abin ba a matsayin mu na musulmi mun yarda da addu'a muna yi.
Malam Haruna Musa kenan sakataren gamayyar kungiyoyin cigaban Gayawa da Bulbula a yankin karamar hukumar Ungogo ta jihar Kano Najeriya. To idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku cikakken bayani kan matsayar da gamayyar kungiyoyin ke kokarin dauka da kuma martanin gwamnatin jihar Kano dangane da wannan matsala ta zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da ta addabi mazauna yankin Gayawa da kewaye. Amma yanzu karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai
mu. Garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za
a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gumi shi zai kankan ya mutuncin mu a kasa shi ne aka san zulumi da yake bude.
To madalla yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin jaridun nishara.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lusahel wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger ya sauka jihar Zander a ƙarshen mako inda zai shafe kwanaki da dama yana hutawa kamar yadda dokokin ƙasa suka bashi ƴancin zuwa hutun shekara a kowane watan Agusta. Jaridar ta ce Muhammad Bazoum wanda ke samun rakiyar mai ɗakin sa a wannan rangadi na kwana da kwanaki zai yi amfani da wannan lokaci domin gudanar da harkoki na ƙashin kansa kafin ya koma kan aiki a ƙarshen wata. Jaridar Le Patriot Kenzi na cewa an fara yunkurin mai da auren PNDS tarayya da Model Lumana sakamakon tantaunawar da aka yi tsakanin shugaba Muhammad Bazoum da Hamma Amadu inda a yanzu haka ake sa ran jam'iyyar ta Lumana za ta bada sanarwar ficewa daga kawancan adawa kafin ta bayyana komawarta bangaren masu mulki a hukunce. A cewar jaridar Tuni gishiri ya kama kan kaza domin bangarorin biyu sun cimma daidaito game da yawan kujerun mukaman da za a baiwa Model Lumana. Sannan jam'iyyar ta buƙaci a sallami fursunonin siyasa yayin da bangarorin suka cimma matsaya guda akan batun yaƙi da cin hanci. Jaridar L'Eclosion ta ce mai kula da harkokin sadarwar shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum ya yi murabus bayan da shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya suka sako shi a gaba saboda zarginsa da kirkiro muhawarar da ta ɓarke a tsakanin masu bayyana gamsuwa da kamun ludayin shugaba mai ci da kuma a ɗaya gefe waɗanda ke ra'ayin salon mulkin da Isu Muhammadu ya yi a zamaninsa. Jaridar ta ce wannan wata alama ce da ke nunin girman sabanin da ake fama da shi a tsakanin magoya bayan jam'iyya mai mulki wanda kuma a ƙarshe aka huce takaici akan waziri Idrisa duk wanda cewa ya lakanci aikin da aka bashi. Mu karkare da jaridar Levenement wacce yake cewa an tsinci gawar wasu 'yan Niger a hamadar kasar Tunisia kusa da iyakarta da Algeria waɗanda aka bayyana a matsayin 'yan cirani da suka haɗu da ajalinsu a kan hanyarsu ta zuwa Turai. Jaridar ta ce waɗannan mutane kimanin shida mata biyu yara hudu sun rasu ne a wani wurin da ke kusa da garin Tozer na Tunisia wato kilomita biyu kacal da iyakar ƙasar Algeria bayan da wani abokin tafiyarsu ya yi ɓatan kai lokacin da ya je neman ruwan sha. Suleiman Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To da kuma haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da yazo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.